Mai sauraro, barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar 22 ga watan Afrilu a matsayin ranar duniya, wato World Earth Day. A yau kimanin mutane biliyan ɗaya ne suke kiyaye wannan rana ta hanyar wayar da kan al'umma a game da haɗarukan da ke tattare da ayyukan da ɗan adam yake aiwatarwa waɗanda suke gurɓata yanayi. Wannan shine
tambayar da nayi wa ɗan rajin kare muhalli Umar Sali Ankashi ne. Anya ko wannan haka ta kai ga cimma ruwa ga abin da yake cewa?
Wannan tambaya ce mai mahimmanci sosai, domin ta haka ne za mu a gane cewar shin an dauki hanyar gyaran na daidai ne ko kuwa ana dai ne domin wasu guraren su nayi. Kai abubuwan da ya kamata da mu da ku yan jarida da su gwamnatoci su dauki gabaran yi, musamman yanayi na tattalin arziki da kuma ilimi da jama'a suke da shi, musamman a Afrika. Makarantun mu gaskiya ba sa iya bada abin da zan ce ga practical aspect na irin wayannan duk abubuwan da ake tunanin a samar domin wannan ci gaba mai dorewa da ake so a samu ta bangaren noma da sauran fannoni na rayuwa, wanda shine hada ya tattara ya dawo cikin muhalli. Wayanda ake yi musamman sai ka zo cewar idan kana so ka samar da hanyoyi na ci gaba din da ake bukata na kula da muhalli din da kuma sauran al'amura da suka shafi noma da kiwo, ba mu da ci gaba na zamani da mukan iya samar da wayannan hanyoyin cikin sauki. Shi yasa nake cewa kamata su gwamnati sun rinka duba yanayin da muke ciki, a samar da hanyoyin da ba sai an siyo ko kuma an kwafo daga kasashen waje ba. Zaman dole to mu canza tsarin miyoshi yanda zamu iya samarwa da kanmu, domin gaskiya akwai al'amura da dama da muke bukata domin ci gaba da yanda zamu kare muhallin namu da kuma yanda zamu inganta noma da kiwo din baki daya, wanda duka su ne suka shafi muhallin.
Kamar a makon jiya, a yau ma muna tare da Dr. Salisu Dahiru, jagoran shirin New Map, wanda zai dora bayanai a game da haɗarukan da ke tattare da matsalar ambaliyar ruwa, wanda wannan shirin na New Map yake kokarin kiyayewa.
Kaman kasashen kudancin Najeriya, inda akan sami tsananin ruwan nan, kuma yawanci ainihin kasarsu kasa ne wanda za a ganshi kaman ba wuya idan aka yi ruwan sama mai tsanani yakan kwashe wannan kasa yadda za a kan sami zaizayen kasa, kuma har a samu abun da zai kai ga ana samun kududdufi masu zurfi, wasunsu sukan kai har mita 100 da tsawon kilomita da dan yawa. A ciki akan sami manya-manyan gidaje kaga sun rushe koko hanya ta datse gaba daya, koko an sami hanyoyin ruwa ko bututun ruwa da ke tafiyar da ruwan sha sun karye sun datse, kuma layukan lantarki su ma duk sun fada ciki, duk wanda zai kai ga jama'a suna cikin wani mawuyacin hali. Kari da haka, akan sami bullowan cututtuka. Mafi yawan faruwa su ne kaman cututtuka da suke da dangantaka da amai da gudawa da kuma domin datti ko kashin awaki ko ma na mutane, tunda wasu wuraren mutane sukan je ba haya ne a wurare kawai ba tare da an killace ba, saboda haka idan ruwan sama din nan yazo yakan kwashe waɗannan datti da kazantan. Wasu su fada rafuka wadda mutane suke shan ruwa, koko wasu su samu masu shiga a cikin rijiyoyi wadanda ba samu an rufe su ba, ko wani lokaci ma idan ambaliyan nan yayi yawa salga da sauransu wadanda ba su da zurfi, ruwan nan yakan cike su yadda datti da abin da ke ciki ma yana iya fitowa ya je ya fada a rafi inda mutane suke shan ruwa. Saboda haka akan sami wadannan cututtuka. Abubuwa ne wadda ba wai wannan ma'aikatar bane kawai take aikin nan, dole ana kan hada kai ne da sauran ma'aikata na jihohi kuma kananan hukumomi da kuma malaman tsafta da sauransu, domin a tabbata cewa an dauki matakai wurin kare muhalli kuma kare lafiyar jama'a.
Sai kuma sabon shugaban hukumar hasashen yanayi ta kasa Najeriya, wato NIMET, Farfesa Mansur Bakumatazu, yayi bayani a game da kudurorin da ya kunsa domin dada inganta ayyukan hukumar, wanda ya nuna muhimmancin su wajen tattalin arzikin kasa.
Na farko dai zamu ci gaba da in Allah ya so abin da na iske shi wanda ya gabace ni yake akai. Daga nan kuma zamu ba da muhimmanci ga hasashen yanayi wanda ake ba al'umma a mataki na jiha da mataki na karamar hukuma. Mun lura cewa in yawanci akai hasashen yanayi wanda kawai manyan ma'aikatan gwamnati ne suka zo suka halarta, a yawanci wannan sanarwa da bayanai da muka yi ba su isa godon al'umma. To shine muka kawo wani kuduri wanda muke yin haɗe kai da jihohi da sauran kungiyoyi domin mu yi hasashen yanayi wanda ya dace da kananan hukumomi 774. Abu na biyu, a bangaren hukumar kula da jiragen sama wato aviation, ana amfani da hasashen yanayi ne wajen tafiyar da al'amuran jirgin sama. To da yake bangaren harkan jirgin sama tana buƙatar kula sosai yanda ake gabatar da hasashen yanayin da sauran kuma na'urori da muke amfani da su, musamman da yake damuna tana zuwa wanda ana samun yanayi wanda yake kawo cikas ga tafiyar da harkan jiragen sama kamar na yawan ruwa da iska da tsawa haka. In Allah ya yarda na son mu ƙara haɓaka aikin da muke gabatarwa. Muna duka airport na ƙasa da ƙasa wato international airport guda 6, sannan kuma muna gabatar da aika a airport na cikin ƙasa wajen guda 24.
To mai sauraro, ala tilas za mu yi sallama a nan. Idan Allah mai kowa mai iko ya ba mu dama, zuwa makon gobe za mu ɗora. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baƙin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.